الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيما الله تبارك وتعالى بوديا ساكي داو دمونا تفسيري القرآن للجرمة muna roƙon Allah ya karɓa mana, Allah ya sa mu dace da darsa. Muna cikin suratul Nuh, har yanzu muna kan aya ta 20-21. Za mu cira daga inda muke akan kutuwa ta shaitan. Za mu bar shi haka, duk da cewa akwai kutuwa ta shaitan fi igwa'il insan, hanya da yake bi da dabarbaru wajen ya halakar da ɗan adam. Mun hakura da wannan saboda mun fara cin lokaci a kan ayar, ba mu je ko ina ba. Mun ga shi yau ana magana 5 ga Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 1447. Ya za mu tafi kai tsaye kan fadin Allah da ya ce fa'innahu ya'muru bil fahsha wal munkar. Za mu fassara al fahsha da al munkar, muna da lokaci mu shiga wani abu. Malam zai karanta mana. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قول أنك إيمان لا تتبعوا خطوات الشيطان. Kada ku bi tafarku irin na shaitan. Waman yattabi'u khutuwati shaitan, wanda duk ya bi wato tafarki irin na shaitan, fushi shaitan, fa innahu ya'muru bil fahsha, idan yana umurni ne da aikata alfasha, kuma shaitan yana umurni da aikata almunkar, shine abinki. Al-maqsudu bil-fahsha, abinda ake nufi da al-fahsha da aka ce shaitan yana umurni da ita, malamai suka ce labzun tutlaqu ko itlaquha ala zina, wato lafazi ne wanda ake saki ma'anarsa akan zina. Idan ka ji Allah ya ambaci alfasha cikin Alƙur'ani, suka ce to wannan lafazin na alfasha itlaquha ala zina, ana sake shi ne a kan al'amarin zina. Walfasha ala iddati umuri, alfasha tana zuwa ne akan layuka daban-daban lafazinta. Minha daga cikin malamai suka ce tutlaqu kalimatul fahisha, ana sake wannan kalmar ne ala zina, akan zina, kamar yadda Allah ya yi magana wato a cikin Al-Qur'ani a suratul Isra da ya ce wala taqrabu zina, kada ku kusanci zina, innahu kana fahisha, lalle ita zina ta kasance alfasha, wa sa'a sabila, kuma ya munana a ce ita ce hanya. Lafazin alfasha ɗin an sake shi akan ma'anar zina, amma kalmar tana nufin wato al'amarin da yake yaɗuwa ya bazu ya ɓata duk inda ya fito, shi ne ma'anar fahsha, abinda yake wato bajewa. Kasan ana cewa abu ya fashe ko? In ya fashe wa ruwa tsuwa yake. Lafazin alfasha yana nufin abin da ya watse ya shiga wani abubuwa daban, ya lalata mutane. Misali yanzu inda za a samu mai zina har a kama shi ya bayyana a cikin mutane, ba za ka samu ya ci mutuncin babansa, ya ci mutuncin mahaifiyarsa, ya ci mutuncin yayunsa, ya ci mutuncin ƙannansa, matansa da ‘ya’yansa, ya ci mutuncinsu, ya yaɗa su a gari, duk danginsu ya ɓata su. Shi yasa aka ce al’amarin ya watsu daga kan mai zina ya shafi ‘yan uwa. Haka zina take, haka kuma ita ma mace. Haka idan gari ya shahara da zina, to shi ma darajarsa ta faɗi. A irin waɗannan ma ƙasashen namu ne kake ga, ga shi dai ƙasa ce wadda musulmai da yawa a ciki da waɗanda ba musulmai ba, amma ba mu damu ba da ƙyanƙyami a kan zina, ba a ƙyanƙyanin, kusan ma mutane suna yin ta, wani ma in yayi zai zo ya fara. Amma a wasu gurare zina abin kunya ne, adabun na jahili na Larabawa. Akwai wata da Allah ya yi wata magana, duk da cewa al'amarin ta ya faru kafin zuwan musulunci, amma ina son a gane yadda jahiliya take kyamar zina, amma a yanzu ga musulunci kuma ‘ya’yansu ba su cika kyamar zinan ba, da yawa suna aikatawa, ana ganin ma kamar wani wayewa. A wancan lokacin jahilan Larabawa suna tura bayi da suka mallaka mace, in ba ka da kuɗi sai ka tura ta ta yi zina ta kawo ma kuɗi, amma abin kunya ne iyaka a wajensu, domin gudun wannan ne ma ya sa suke bisu da ‘ya’yansu mata, don kada ta girma ta zo ta yi masa abin kunya. Kun ga kyamar zina ya sa har ana binne ‘ya mace da rai, saboda kada ake ta yi zina don gudun abin kunya. Amma yanzu za ka ga mace da aurenta ma tana yi, tunda lokacin da ake kiran mu muna ba da shawarwari da wa'azi, idan an kama masu fyaɗe a civil defense, akwai lokacin da na san an kama mutane wajen 40 yara ƙanana, amma a cikinsu Kirista guda ɗaya ne, duk sauran mu ne. Wata kan ma da aka iso kanta muna abinan intanetin daga gidan mijinta ta fito, kuma ta je ta yi, saboda lalacewar wannan al’umma. Sai ga shi bayan mun gama wa’azin mun fito, sai na samu wasu yara, ɗayan shekararsa 7 ko 6 ne, babbar ita ce mai shekara 7, ita ce mai kawo ku suka ce wai mamarsu aka kama. yanzu abincin da za su ci ma ba su da shi. Allah ya sa ina da katon din indomin a cikin mota na. Sai na je su dauka su tafi su bar uwarsu yanzu tana hannun hukuma. Kuma ita ne ba wai magana Allah ya saka bane. Ina gaya maka abin wallahi abin takaici ne. Abin takaici ne malam abin bakin ciki ne. Wanda ta haifi ƴaƴa bakwai ƴaƴa mai shekara bakwai wace irin sha'awa ce ina ciya bace kuma da mijinta. To amma a wancan lokacin Balarabiya take gara mai gidanta ya kore ta daga gidanta daga gidansa da ta je ta yi zina ta kawo masa kuɗi kuma ta yadda ta mutu a bayan gari an gulu su nuna gawarta amma ba za ta yi zina ba saboda abin kunya ne. Yanzu sai ka ji wani yana cewa wai talauci ba kila ya sa zai je ya yi ko za ka gane kuskurenka in dai wannan za ka gaya ma Ubangiji za ka da ku wallahi. To ka ga yadda suke ƙi haka a cikin wannan al'ummar za ka ga mutum ya shahara da aikin batsa da fasikanci amma ko dan mukamin da yake riki da shi da ƴan kuɗi da yake da shi a hannunsa sai mutane su ta girmama shi kuma sun san tsiyar da yake aikatawa. Wace irin al'umma ce da za ta rinka girmama fasiki tataccen ɗan iska a zo ana girmama shi mutumin banza wulaƙantacce wanda Allah ban san abin da yake aikata saboda ƴan kuɗinsa sai ku zo ku ta girmama mutum. Za ka ga wani bawan Allah ne kuma limami ne a unguwarsu yana jin sallah amma ba mai girmama shi. Ba wanda zai girmama shi amma wancan wai saboda abin duniya ana girmama. Yanzu ba ku ganin anan wanda kuke cewa kun gaje su ko kun karɓo tsarin siyasar ku a hannunsu Amerika ne ko ina ko ana cewa ana koyon su a wajen siyasar demokuraɗiyya ko su fa har yanzu nan suna da wata ka'ida duk mutumin da ya fito ya fice a neman mata ba za a zaɓe shi ba. Kuma sai ka zo garin ka cewa kafirai ne ba su da wane ne to amma dai ga kuma abin da suke na tsaftacewa harkar su suna tsaftace ta har ma wanda ya taɓa yin zina so bai kamata ya jagorance su ba saboda zina abar kyama ce. Shi yasa Allah ya kira ta da innahu kana fahisha al'amarinka ya kuwa yake yana bazuwa yana ɓata mutunci in aka kama ka to da mahaifiyarka da mahaifinka da ƙannanka da yayunka da ƴaƴanka da matanka duk sun shiga abin kunya sai an nuna su akan wannan abu ko ba haka ba ne. To amma kaga ba damuwar mutane ba ne sai su ta yi abubuwan da ba shi kenan ba. Saboda haka anan aka ce kalimatul fahsha kalmar arfasha tutlaqu ala zina ana magana da ita akan zina ne. Sai za Allah ya ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sannan wa kana azza min qa'il Allah ya saki faɗi a wata guri yana cewa illa an yatina bi fahishatin mubayyina sai dai idan matar ta go da alfasha a bayyane. Wannan alfashar ita ma ana wato ana jingina ta akan lafazin wato zina shi ma wannan lafazin ana sake shi akan zina ne. Sa'annan a wani faɗin an ce alfahisha ɗin nan tana nufin tutlaq kalimatul fahisha ala liwat ana jingina ta akan cewa ana ba ta ma'anar lut ko liwadi. Liwadi shi ne aikin da mutanen lut suka yi aka halakar da su kuma idan ka duba dukkansu kamar suna dangantaka da zina da liwadi ai kusan kamar tafiya guda suke ko. Wa kasirun ma turaddul fahisha bi ma'anar zina da yawa
daga lafazin da ya zo na alfasha yana nufin wato zinaci wa tutlaqu lafzul fawahish as-sayyi'ul khuluq ana saki wannan lafazin na sai abinnan na wato abinnan na alfasha akan munanan dabi'u ko kuma ace rowa kuma ana danganta ta da alfasha har ma ana cewa as-sayyi'ul khuluq al-mutashaddid bil bukhl mutumin da ya kai matuƙa a kan ruwa shi ma ana nuna masa cewa wannan abin da yake alfasha ne wa aslul fahsha asalin kalmar shi ne ana nufin al-qubh wato abin da ya zamanto mai muni wal khuruj anil hadd da kuma fita daga haddin da Allah ya shar'anta wa mutane wal miqdaru fi kulli shay'in da kuma dukkan wani abun da za a gwada shi da irin wannan halin wani gurin ana cewa mutumin da ya zamanto mai munanan ayyuka shi ma ana danganta lafazinsa da alfasha wa tutlaq ala kulli khaslatin qabiha sannan kuma wannan lafazin na alfasha ana amfani da shi akan dukkan mutumin da ya zo da wata ɗabi'a da ta zamanto mummuna ana cewa alfasha ce sawa'un wannan abun na magana ne ko na aiki kamar yadda Ibnul Jawzi ya faɗa fi tafsirihi a tafsirinsa na faɗin Allah da ya ce wallazina idza fa'alu fahisha waɗannan da idan sun aikata alfasha aw zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kansu da kansu ya ce wal fahishatul qabiha yana nufin alfasha mummunan abu ne wa kullu shay'in jawaza qadrahu fa huwa al fahish duk abin da aka ga ya wuce iyakarsa an tsallake iyaka ana kiran wannan abun da alfasha wal muradu biha ahuna qawlani wato anan abin da ake nufi a bayyana maka shine ana nufin magana guda biyu ne na daya annaha zina cewa kawai azzina ake nufi qalahu jabir ibn zaid was-sudi wal muqatil duk abin da suka dauka kenan da jabir dan zaid da subiyu da muqatil suna kallon kawai da Allah yake shedan yana umurni da alfasha ma'ana shi ne shedan yana umurni da zina yana umurtan mutane da su yi zina wasani kauli na biyu shi ne annaha kullu kabira cewa wannan lafazin ana amfani da shi akan duk wani zunubi da ake iya kiransa kabira babban zunubi kwanan nan muka sauke wannan littafi na alkaba'i so su a wajen waɗannan ɓangaren malaman musamman imamul arusi babban zunubi to sunansa alfasha saboda haka kashe rai alfasha ne sihiri da tsafi alfasha ne yiwaɗi alfasha ne riba alfasha ce duk dai wani zunubi da ka san an yi masa wa'adi da cewa wanda ya aikata shi bai tuwo ba zai shiga wuta a wannan zunubin ana kiransa da cewa alfasha ce aikin shedan ne ya kira mutane su yi alfasha shi yasa Allah ya kira masu imani ya ce kada ku kuskura la tattabi'u qudwati shaytan kada ku bi tafarku irin na shaytan saboda shaytan ga abin da yake sa mutum aluzi yana cewa waqila alfahisha abinda ake nufi da ita ita ce almasiyatul fa'ila alfi'liya wato ita ce aikin alfasha da ake aikatawa ko aikin zunubai da ake aikatawa wa zulmun nafsi alma'asiyatul qawliya mutum ya zalunci kansa da kansa ba wani ne ya zalunce shi ba shi da kansa ne da kansa azzalimi to shi ne ya rinka faɗan maganganu na sako ya zalunci kansa da kansa duk wanda zai bude baki amma kalmomin sa na sako ne wannan ya zalunci kansa da kansa wakila wani fadin cewa akai alfahisha ma yata'adda wato abinda ake nufi da alfahisha shine duk abin da ya zama ta'addanci ne na ƙetar dokar ubangiji ana kiran wannan abin da alfahisha wa minhu daga cikin sa ne aka samu ifsha'u dhanbi ya duwar zunubi a cikin al'umma idan zunubi ya yaɗu a cikin al'umma sai ya sama ma da al'umma bala'i sai ya hana su jin daɗin rayuwa sai ya karya tattalin arzikin su sai ya karya muru'a da dangantaka da mutunci duk wani abin da ka sani da kirki idan zunubi ya yaɗu to sai ya zamanto ya lalata shi a cikin al'umma li'annahu domin shi zunubi sababu ijtira'un nasi alaihi shine abin da yake sababa jawowar saukar bala'i akan mutane duk inda kaga al'umma ta sha wahala wani abu na takaici na kaskanci na yunwa na talauci na kuncin rayuwa na rashin tarbiya na rashin ji a faɗa ba za ka ji ba a gaya ma ba za ka ji ba kaga al'umma ta tarwatse to babu abin da yake lalata ta sai zunubi zunubi yake jawo mata wannan to kuma cikin alfasha anan ake samun afkuwar zunubi ko dai alfashar ta zina ce ko alfashar ta luwaɗi ne ko alfashar ta maɗigo ne ko alfashar ta cin riba ne ko alfashar ta tsafi ne da zuwa wajen boka ne ko kashe rayuka ko haɗa Allah da wani duk waɗannan laifuffuka ne wanda ake kiransu alfasha saboda haka idan zunubi ya barbazu to zai jawo ma al'umma kaskanci na rayuwa zai jawo ma al'ummar talauci zai jawo ma al'ummar watsewa ba za ta iya haɗa kai ba al'umma za ta zamanto ɗaya bayan ɗaya za ta rinka tsiraici bai dame ta ba wannan musifa ce wauqu'ihim fi kuma za ka samu mutane suna afkawa cikin zunubai zunubi idan yi yawa sai ya sauƙaƙawa masu yin zunubi a zuciyarsu ba za su rinka jin nauyi da girman zunubi ko kunyar Allah ba kawai sai ga mutum tarara a fili yana zunubi saboda yana kallon zunubi ya zama wani abu mai sauƙi mutum ba zai iya saba ma mahaifin shi ba watakila ba zai iya saba ma wani mutum ko gwamnati ko wani abu mai kama da haka amma wai Allah da ya halicce shi zai iya saba masa kuma a ma sabon yana saba ma Allah da ya halicce shi yana kuma dariya da zunubi da Allah abin yana murna masa amma kuma kana yi wa Ubangiji dariya kuma ka saba masa shi yasa in Allah ya tashi yakan fusata da wuri akan zunubi zunubi idan ya yi yawa zai kuntata wa mutane shine ya ba su kuncin rayuwa karya tattalin arzikin su ya hana su albarka kila ma in ba sa'a ba ya canza zukatan wasu su fara kashe-kashe a cikin mutane duk zunubi yana yin wannan wa zulmun nafs ma laysa kadhalik wa qila al fahisha kullu ma yashtaddu qubuhu min al ma'asi wa dhunub a wani fadin cewa ake al fasha shine dukkan abun da munin sa yayi tsanani a cikin aikin zulubi a cikin aikin zulubin ma shi wannan yayi tsananin muni shi ake kira al fasha mutum ya kama mace ya yi mata fyaɗe ya kuma kashe ta kaga abin ya yi muni da yawa bayan ya mata fyaɗe da fin ƙarfi kuma ya kashe ta wannan munin ya shtaddu al-qubuh zunubin ya yi muni ya yi tsananin muni kuma wannan yanzu yana faruwa a wani fadin cewa ake wa tuqalu li kulli khaslatin qabiha min al-aqwali wal af'al ana cewa dukkan wata dabi'a mummuna duk wata dabi'a mummuna na magana ko na aiki ana kiran wannan abun alfasha duk wani abun da ka sani in dai yana da muni a shari'a to shikenan ana kiran wannan abun
wato alfashati
shi yasa hadisi yazo daga Abdullah ibn Umar yana cewa lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fahishan wala mutafahishan annabi bai kasance yana magana ta alfasha ba dabi'ar sa bane annabi baya alfasha baya magana ta alfasha shi ya suka ce wa imma alfasha imma an yakuna bitta'addi fil qawli ko dai ta kasance ta'addanci ne na magana wato magana da ta ketare iyaka magana da ta tashi daga kan iyakar ubangiji ta shiga wani abu daban kamar yadda ya zo a wani hadisi da yahudawa suka zo suna yi ma annabi wata irin kalma anna yahudiyan atau annabiyya sallallahu alaihi wa sallam yahudawa suka zo suka sabu annabi fa qalu sun suka ce assalamu alayka fa qalat aisha aisha sai ta raddi ta ce alaikum wa la'anakum allah وغضب الله عليكم قال مهلا يا عائشه عليك بالرفق واياك والعنف والفحش قالت الم تسمع ما قالوا قال اولم تسمعي ما قلت النبي صلى الله عليه وسلم ما كسنت من الفاشا با اتكين مغانا كو ايكي wata rana sai group na yahudawa suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wa sallama sai suka ce assalamu alayka assalamu ba sallama bace uban zagi shi ma kuma zagi yana daga cikin alfasha domin abu ne wanda ba a san qur'ani ya hana kai zagi wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi ya kuma umurce ka da wa qulu lidasi husna kada ka zagi masu bautar wani Allah ba Allah ba kar ka zage su ina wannan ba dawane ne dawane ne dawane ne waɗanda ba musulmai ba duk an hana ka zage su hanin Allah ne Allah ya hana wannan wani ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ta'annutin magana yace ya rasulullah ila man tad'u izuwa gawa kake kira izgili ne da ta'annuti ai ya san yana kira zuwa ga Allah amma saboda ya tunzura annabi shi za a yi tambayar sa wai kana kiran mu zuwa ga waye irin dai izgili din nan madadin annabi ya ce masa ina kira ne zuwa ga Allah saboda ai Allah ne baya so shi mai tambayar baya san Allah ne sai annabi ya ce masa ina kira zuwa ga wanda yake ba mu raƙuman ka lafiya in ba su da lafiya tunda yana son raƙumi yana son raƙumi ka san wasu da dabbobi ba a raba su da dabbar sa ta tabu gara ma shi ya tabu annabi ya ce to ina kira ne zuwa ga wanda dabbobinka in ba su da lafiya yake ba su lafiya sai shiru maganar ta kai shi iyaka ba shi da abin da zai faɗa sai can sai ce wa banzan Allah ausini ka min wasiya sai annabi ya ce masa to la tasubbanna ahadan wasiyar da zan maka duk duniya kar ka zagi wani mutum wannan ita ce wasiyar da annabi ka duba fa a mahallin da ake ya tambayi annabi yi min wasiya sai annabi ya ce wasiyar da zan maka kar ka zagi kowa yanzu kai me yasa kake zagin mutane ba za ka yi magana ba tambayar ka ake me yasa kake zagin mutane ba su maka komai ba me yasa yanzu ka saba ma annabi ko baka saba masa ba ka saba ma annabi kuma ka saba ma alqur'ani kuma a matsayin ka na masallaci wanda bai kamata ka saba ma Allah bai kamata ka saba ma alqur'ani bai kamata ka saba ma manzo Allah wannan bayahudan da suka zo suka ce ma annabi assamu kalma ce ta zagi annabi bai ce musu komai ba saboda ya ce kar a zagi kowa kuma baya zagi shi za a nace ba lam yakulin nabiyyu fahisha annabi bai taba zama yana maganar alfasha dan zagi alfasha ne annabi baya wannan amma gashi sun zo sun yi zagi akan annabi matar shi kuma Aisha tana zaune kusa da annabi ta san zagi aka yi ma annabi faqalat Aisha sai ta karbi maganar sai ta ce wanda ya faɗi wannan magana sai annabi sai ta ce masa alaikum zagin da kuka yi ya koma kanku banda wannan kuma wala'anakumullah Allah ya tsile mu Allah ya la'ance ku wa ghadiba Allahu alaikum kuma Allah ya fushi akan ku kala sai annabi ya ce mahlan ya Aisha saurara Aisha ba da waɗannan kalmomin muke magana ba yanzu nan take zai hana ta ko nan take sai hana ta ce mahlan ya Aisha ki dauki al'amarin da sauki dauka da sauki ba haka muke magana ya ce mata alayki birrafit na umurce ki da kirin ka sauki kaji ba matar shi ce fa malam kuma kaji abin da aka yi masa shi fa zagin sa aka yi amma saboda ta fusata sai ta mayar da kalmomi masu zafi sai ce mata dakata yanzu kai mafi yanka ne suke zagin mutane ba haka ba ne ko kana malami ko kana dan siyasa shikenan sai mafi yanka sai ta zagin wani mutum kana bari su kuma shi yasa nan muka ce wani yayi rubutu yace zagin mu na ce kar wani ya kuskura ya rama mun zagi in kaga za ka iya ka taya shi ku zage ni in ba za ka iya ba to ka kyale shi ya ta yi kaga za ka iya taya shi ku zage ni to wannan kuma ka yi makanka amma in kaga ba za ka iya ba to ka rabu da shi ko kuma ka gaya masa kalma mai sauki amma ka fito kana zagi wai saboda an taba wani naka ko malaminka ko wani wannan ba naka ba ne yanzu ga shi an taba annabi karewar dangantaka mijinta aka taba kuma ga abin da sai amma annabi ya ce mahalan ya Aisha saurara an dai gane ko saboda ga ko dan kana siyasa ko dan kana malami sun ji da wasu mutane su ta zagi mutane wannan ba ibada ba ce ko a siya maka fili ka zazzagi wanda kaga dama a rediyo dan siyasar ku ba ɗaya ba ne duk wallahi sai ka yi ma Allah bayani domin duk waɗannan surutan da kuke ta yi a rediyo Allah ba ruwansa da shi in ba gaskiya ce ba wallahi tambayar ka zai kuma lokacin da zai tambaye ka hatta wanda kai zagi a kansa ma baya nan ka shiga hankalinka zaman duniya ba hauka ba ne ya ce alaiki bin rifiq na umarce ki Aisha ki zamanto mai sauki wa iyyaki wal unq na hana ki tsanani ban san tsanani wal fuhsh ban san tsanani da alfasha kaga kenan la'antar wani alfasha ce shine mahalli shahid da muke ka la'ani wani ka buɗi baki ka ce Allah ya tsine ma wani ka kira sunansa kai alfasha babbar alfasha ce ba wanda ya saka ka idan Aisha ta kare kanta sai ta ce awalam tasma'a ma qalu ya rasulullah shin kam baka ji abin da suka faɗa ba ne kala sai shi ma ya ce mata awalam tasma'i ma qultu ke kuma baki ji abin da na faɗa ba ne tunda kina cewa ban ji abin da suka faɗa to ke baki ji abin da na faɗa ba ne faradattu wato sai ya zamanto cewa ya yi wannan ya faɗa mata haka don haka kada ki amsa musu da irin waccar magana bai dace ba haka nan kuma wa ma qudima fil a'rat min al kalam naw'an duk abinda za ka yi na muni a cikin sukar wani ko dai siyasar ku ba ɗaya ba to ka sani wallahi duk wanda ka soka babu haƙƙi Allah sai ya muku shari'a gobe kiyama ba ruwansa da demokradiyya kuke ba ruwansa wallahi ba ruwan Allah duk wanda ka soke shi ka ɓata mutuncinsa saboda facin ku ba ɗaya ba wallahi sai Allah ya tsayar da kai kuma sai ya muku shari'a gobe. Shine yace duk abin da ka munana a cikin mutuncin wani minal kalam na daga magana ya kasu bangare guda biyu ne. Bangare na farko shine ma qujiha fi irdi sahibihi, abin da ka soka ka soke shi na baƙaƙen magana na shiga mutuncinsa. Walam tatajawazuhu ila al-ghairi, ba ka wuce har zuwa ga wani abu ba, watakila yana da wannan abin da ka faɗa din amma suka saka ke, to shi ma sai Allah ya muku shari'a. Misali yana da wannan abu na laifin tattare da shi, to waye ce ka shiga radio ka faɗa, ka rufa masa aiki ko shi addini kam cewa man satara musliman ko satara Allah, wanda duk ya rufa ba wani musulmi to shi ma kuma Allah zai rufa masa. Watakila abin da ka faɗi a kansa yana da shi, to ko da yana da shi kamar yadda annabi ya ce ne idan abin da ka faɗa bai da shi ya zama giba, idan ko yana da shi to ya zama buhutan, ba fita kenan, ba fita. Abin da za ka yi ka fita shi ne kawai kar ka shiga mutuncin wani. Yau ana ji ana kallo a rediyo da jaridu da kafafen wane ne zumunci ake ce musu, su Facebook su wane ne, duka haka kawai sai mutum ya shiga ya rubutu yadda ya ga dama, ya kafa ma foton mutum ya ga dama ya ci masa mutunci, ko dan siyasar su ba ɗaya ba, fatin da suke yi daban-daban, ko kuma in a ɓangaren addini ne kila wancan yana wancan jam'iyyar, wancan ma yana wancan jam'iyyar, shikenan sai a yi ta zagin juna. Qur'ani zai ya hana kuma wallahi sai Allah ya yi hisabi a kai. Duk abin da ka faɗa ɗin nan yana nan an ajiye shi. Malai ya ce ɗayan biyu cikin abin da kake faɗi, ko da ya zama al-kazib ƙanya ƙarya ta masa, idan ƙarya ne ya zama al-fasha, ya zama alfasha, don ƙarya tana cikin alfasha. Duk wani abin da ka sani na mummunan ɗabi'a ana fasara shi da alfasha. To shaitan Allah ya ce kada ku bi shi, domin da irin wannan abin yake umarni. Yana za ka ga mutum zagi mutum zai yi, amma zai je har rediyo kuma ya biya kuɗi ya zagi, ga zunubi ga kuɗi. Inda ya so kake ka ci naman nama, za ba sai ka je gidan rediyo ka biya kuɗi ka ci nama ba, ka je ga masu balangu da tsire ba ka biya ba, da dubun ka goma da aka caje ka akan maganar banza, maganar da ba ta da kima ba ta da komai, kana ɓata ma kanka lokaci kana cin naman mutane wai kana neman gindin zama a gurin wasu, da kai da wanda kake neman gindin zaman duk za ku rasa gindin zama don za ku mutu. Wallahi duk sai kun rasa gindin zama don duk mutuwa za ku, kuma wajen Allah za a koma, kuma hisabi zai yi wallahi. Kada wata siyasa ta ruɗe ka kaje ka ta zagin mutane, wallahi za ka ɗauki zunubinka a ka ranar tashin alkiyama. Wastani ya ce na biyu shi ne ma ya tajawazuhu ila ghairi, abinda watakila laifin zai iya wucewa ya wuce kanka ya tafi kan wani. Wannan kuwa yana faruwa ta hanyoyi da dama. Hanya ta farko shi ne al-ghibatu wan-namima, kai ghiba kaga ya wuce laifin, ya wuce kai kai har ya kai ka sa wani a ciki, ko da haka kawai zai zo kofar gidanka ya sallama ka fito kuna gaisawa sai ce maka ni ba ka ji abin da ya faru ba ne, ah me ya faru, ji kana daga nan sai ku fara zagin wani zunubi har gidanka, kuma har da sallama kafin a ma zunubi, wallahi malam haka muke yawo da irin wannan abubuwan, ai ta yawo ana ta irin barbaɗin waɗannan maganganu. Alhali wannan gibar da kake kallanta, wata rana an je makabarta wani ya rasu an sallace shi za a kai shi makabarta har da annabi cikin kafiyar. A wani kaunin ana cewa wadda aka yi wadda ya mutu ya taɓa yin wani abu ko an masa haddi wani abu mai kama da haka shi kawai wani ya zo yana ta surutu ka dubi mutumin nan a banza an kashe shi a banza ha shi annabi yana jin su sai da aka tashi dawowa kan hanya sai aka samu jaki ya mutu jaki ya mutu dama ana yanka shi ne tambayar kuwa ake ba a yanka jaki ai ba a ci to sai aka samu jakin mushe sannan ya rube suna kar da kumi sai annabi ya ce in zala ya ce ku sauko dukkan su biyu aka sai ku sauko sai suka sauko sai annabi ya ce su ci mushen jakin su ci wannan mushen jakin suka ce ya rasulallah ai ba a cin jaki ya ce to ai naman dan uwanku da kuka ci ya fi mushen jakin nan muni gobe kiyama wannan shine musifa shine bala'i a dubi yau yadda muka zama kowa sai ya yi magana a social media ko ya san magana ko bai san magana ba sai ya tsoma baki a ciki haka ne ko? Za ka yi bayani wallahi za ka yi bayani bari a mutu ka kuma ƙaryata muka ce ku rabu da su ka ƙaryata muka ce a rabu da mu in an je lahira za ka gani ka faɗa? An gaya muku magana sai ce a kai rabu da shi wannan zamanin da ne za ka gane zamanin da ne wannan nima da annabimanci shine ɗaukar maganar wani a kai ma wani a fuskar batunci wannan duk alfasha ce za ka samu wani yana zaune a kwanonsa sai wasu su shiga gari su yi ta ɗaukar labarin mutane yanzu na ga har cin kamadar mata kai sai a buga maka waya kuna zance yana rikodin sai bayan kun gama sai je cilla maganar a duniya saboda mutane ba su san Allah ba malam ba su san bala'in da suke jawo makansu ba farko cin amana ce ka kira mutum a waya bai sani ba ka loba shi da hirar da duk kake so cilla magana ce kan wani ai kai kana rikodin sai bayan kwana biyu sai ka je ka dora ta a social media wai kana ganin ba abin da za a maka jiwa ba abin da za a maka kai ka san abin da za a maka wallahi gobe kiyama za ka ga abin da Allah zai maka wannan duk yana faruwa to kuma wanda zai yi maka haka ya tabbata mace yin amana ne don amintuwa kai da shi har kuke magana amma wai yana rakwado wasi'ayatu wasabbi biƙazafin aushatmi idan mutum yana yawo a gari amma abin da yake yawo da shi yana yawo da zagin mutane yana yawo da ƙazafi ya je wancan gidan ya yi ma wancan ƙazafi ya tafi can ya je ya zagi wancan wai wasu ma sun ɗauka wai da haka za su ci abinci ya wannan magana irin wannan yawace-yawace wai da shi ne yake ganin wannan ita ce wai sana'a da wannan zai ci abinci وربما كان السب أنكاها للقلوب وأبلغها أثرا في النفوس وتقيل ما يجمع ديوة ونما قال يا تترى تياريك أشكين زوتيا وما ينسى سياء إسد إتا أشكين زوتيا ولي دومين تتاسيلي يسا ونما تمين يكيوان كمتنا ومن دون ذلك يقول كما أما تيم باتاوا sai idan ya kawo maka ita so yake ya saka maka kiyayyar wancan mutumin da yake magana a kansa haka ne to kuma idan ka karbi maganarsa to kada fa ka ɗauka kai ma za ka kubuta zai sake ɗaukar ta haka kuma zai kai ma wani ta haka kawai gara kar ka karbe shi wani zalika jazarallahu anhu bilhad don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya yi tsawa da cewa masu irin wannan za su gamu da azaba wa bi tafsik Allah ya kira su da fasikai ne وتسعيبا الله يكرا سو da cewa al'amarin su fa zai zamanto bai wahala saboda irin hukuncin da za a musu gobe kiyama za su gamu da illolin da ba ta tsammani sadaka shi sai ya zamanto malamai suka ce alfasha akwai ashirk shirka ita ma alfasha ce almaasi aikin sa'o alfasha ne azzul zalunci tsakanin mutane alfasha ce ko maka aiki ka kibiya ko ka zalunci mutum ko kai masa kazabi ko ka shiga mutuncin sa ko wani abu mai kama da sannan ita kanta alfashar alfasha ce sata malamai sun zaga ta cikin alfasha alkadhib ƙarya tana cikin alfasha tarkul wajibat in Allah ya dora maka sallah wajiba ka ki kamar ta nan ma ka shiga alfasha wa kullu ma naha rasulullah duk abin da kasan manzo Allah yace hali ne kar a aikata shi to in ka aikata shi kai alfasha sai dan da yake umurtar ka zuwa nan wasu na cewa azzina wa muqaddimatuha zinan kanta alfasha muqaddimatuha alfasha kudin da zaka biya kai zina kalmomin da zaka yi amfani da su ka ja hankalin mata ko suturar da zaka sa dan ka burge duk wani abin da zai taimaka har matar ta yi sha'awa ka ta yarda da kai to sunansa alfasha ne don ya taimaka an yi alfasha da shi kuma yace akwai az-zahira wal batina alfashar akwai ta bayyane akwai wacce take a goye misalin zina ai a goye ake yin ta ko ko ga ta ganin wanda zai yi zina ya zo kofar gidan su uban yarinyar ya sallaba baban ya fito ya ce ka turo min yar kana son zan yi zina ka ta gani an yi wannan to ka da boye ne kenan saboda haka shi yasa aka ce duk mai yin zina munafiki ne kuma ba yi da kunya ba ku yi wallahi ni ban san kana yi ba ko ba da kai nake dan wani yanzu haka yana da sai tsarguwa yake kai to in ka tsarguma ya kai ka tuba wallahi shine kawai abin da zai fitar da kai amma duk wani abin da zaka faɗa na cewa kawai sai zirawa mutane idanu kamar abin nan wai ina zirawa mutu sai tsarguwa kake yi ba wanda ya kira sunan ka amma kuma dole idan ka tsargu to in fa ka tsargu din to da kai Allah yake magana yanzu mazina ci bai da kunya malam wallahi bai da kunya ya yana da kunya ba zai zina da uwar wani ba ya bar uwarsa ba zai yi da kanuwar wani ba ya bar kanuwarsa ba zai yi da yar wani ba ya yi da yar abin nan ba zai yi da yarsa ba ya da yi da yar wani kuma duk matan duniya da za ka yi zina da su ɗayan waɗannan ne ko uwar wani ne ko matar wani ne ko kanuwar wani ko yar wani duk wacce ka yi zina da ita a wannan matsayin take sai dan me ka bar taka me yasa ka bar taka uwar ko me yasa ka bar taka kanuwar me yasa ka bar taka yar me yasa ka bar ka hana matar ka ta je ta yi da wani ko da ka ba ka da kunya ne yasa kake yin wannan abu ba ka da kunya wallahi ba ni nake kiran ka da ba ka da kunya malamai ne suke kiran da ba ka da kunya shi yasa ka je kake yin wannan aiki haka kuma ita ma matar dan ba ta da kunya yasa take zuna da wani wasariqa haka sata ita ma buya ake ba a cika yin ta a fili ba haka kawai ka zo bakin shagon mutum ya ce da Allah ka dau ka dan kau da kanka zan daki wani abu ba za ta wannan ba a fili kawai za ka ce ka zo ka fito wannan ba zai yi ba sai duk ka bari ko in ya dan kauce ka rinka leke-leke nan ma sai ka leka kudu da arewa gabas da yamma kana kula ba mai ganin ka shine sai kai hu ka dauka haka nan na uku shurbul khamr shi ma galibi ba dai da yake akwai dan sauran kunya-kunya ko mashaya suna buya ne sai an tafi can bayan gari wai akwai mashaya da haka yake ko kaga sai sun buya sun fita bayan gari irin dawa ta yi kusa dora din a cikin ciyawa haka munafukai haka za a je a zauna da burkutu ana sha da ba a iya shan giya a cikin gari da dai haka muka sani saboda a koyi ake amma yanzu da aka samu akwai senior club wai wasu da su senior ne su a cikin sabon masu senior ne ba junior bane wai yanzu a sabo ma kai senior ne sabo ma dan a sabo kai senior ne wai saboda ka club din ku daban ba wani dan junior da zai iso muku wannan gurin kuna tan ku ne manya senior senior a bakin jahannama Allah ya so wal udwan udwan shi ma alfasha ne ta'addanci wanda yanzu ya gallabi kasar nan aikin alfasha ne in kuma sun halatta ma sun kafirta dan duk wanda ya halatta abin nan mummuna yace halal ne yake to ya zama kafir wannan duka su ma za ka ga ba a yi su a fili sai an shiga daji sai a tsare hanya a kama mutane a shiga da su alfasha ce haka nan za ka ga akwai abin nan akhlaq sayyi'a ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kashi shaɗan ya'muru bil fahsha'i wal munkar yace al munkar shi kuma abin da ake nufi da shi shine al kibr girman kai munkar ne Allah baya so ka rinka jin kai ba wanda ishe ya zo kusa da kai ka rinka jin ka fi kowa kana tafiya kana tatsama Allah ya kai jimana lan takhriqa al ard wa lan tablugha al jibala dula girman kai kake ji in ka taka kasa ba za ta rubuta sunanka ba in ka wuce kai waye to yace can sama kuma da kake hange kana fura hanci kana ganin kowa a kasa da kai yace ba za ka kai dutse tsawo ba Allah yace wannan abin da kake ba mummuna ne ka daina haka shi ma wannan alfasha ne ai shine munkar wal ujub ji da kai ya zama yana jijji da kansa ha kawai yayi laifi ne fa kana masa magana amma saboda ujubu ujubu da ji da kai yake da shi sai rinka gaya maka ka san da wa kake magana kwa ha an taba wani ya taba yin irin wannan tun da can ba sai yana cewa da wa kake magana yace a na san da wanda nake magana yace to waye ne yace kai daga mani kake mai kama da majina sai me yace daga nan kake yace to sai me na san da wanda nake magana wani ne wanda aka halitta shi daga mani da kasa yace kuma karshen ka kasa kuma ma in baka yi sa'a ba ka rube tsutsa ta ci yace da shi nake magana sai me kuma ya kamata ya sare to duk girman kanka da kake ji da ujugu a wannan tsakanin kake idan da za ka mutu a kife in ba mutane ne suka zo suka daga ka ba ba za ka taba tashi a kifin ba anan za ka lalace me girman da kake da shi me taurin kai me ujubin da kake ji babu wani abu yace wannan yana daga cikin munkar hubbur riyasa san shugabanci shi ma munkar ne ka zo kana ta roƙo shi an baka shugabanci akan me yace wannan shi ma munkar ne ba so bari in shugabanci ya zame ka a dole to shikenan dole ta same ka dole ana nuna mana lokaci yaro a gurguje dan ba zan dawo kan waɗannan kalmomin ba in na tashi zan yi gaba ne gobe tutlaqu aidan ad-dukhul ana cewa rowa ita ma munkar ne kaslatun qabiha duk wata ɗabi'a ba ta da kyau shi ma rowa kalamun la yuwafiqu bil haqq duk wata magana da za a yi ta ba ta da gaskiya ita ma munkar ce as-sabbu wa shatam duka da zagi da bacal duk waɗannan munkar ne sai Allah yake ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi'u khutuwati shaytan fa innahu ya'mur bil fahsha wal munkar kaji abin da shaytan yake umurtar mutane da shi in kaga zaka bi shi ya zama ubangidanka to bismillah idan kuma kaga zaka yi watsi da shi ka dawo wajen manzo Allah bismillah kowanne kai yana da sakamako in kai manzo Allah aljanna wa hasuna ulaika rafiqa wannan jama'a ta yi kyau wannan abotar ta yi dadi idan ka bi shaytan kuma bi'sal qarib tur da abokin da ka dauka Allah ka tsare mu. Nan da mu ji insha Allah sai haduwa ta gaba. Ma dora insha Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali